الرحمن الرحيم. ايوه انا قلت وغيره جوزه وهو الأبر أخوه نار ما له أجن ذر ما فعل المسيء في كتابه. تو أخذ أبايا سوى بخاري ومسلم باوي سوي تو دو وانا حديثي ليك إنجا تسيبا أخوه وسا حديثين إنجا تتو جسوبة سكاو سبا تو كما أنيوا مالا تنبايا توا rufin da kace akwai hadisai ingantattu da babu su a Buhari ko Muslim da ya za a kenan in gano wannan hadisi ingantacce ne da shi ko ban gan shi a Buhari ba ban gan shi kuma a Muslim ba bai ma da yace wa kosu ka riko hadisi ingantacce wanda Buhari ko Muslim ba su ruwaito ba hai su hafizu alaihi nan inda aka samu wani wanda yake mai kiyayewa ne na hadisi malami ne tabbatacce a ilimin hadisi ya bayyana akan cewa wannan hadisin ingantacce ne in aka samu malami wanda yake tabbatacce wani a ilimin hadisi ya ce hadisin nan ingantacce ne to sai a yi riko da wannan hukuncin da ya bayar ma'ana a ɗauki hadisin a matsayin hadisi ingantacce to kuma ka iya rukun hadisi ingantacce daga littattafan da aka yi wanda su an yi su ne musamman don fidda hadisi ingantacce shi yasa wanda kamar sunanul arba'u fi arba'atu kenan tunda su yawa kan kawo hadisi su da kansu su ce hadisi ne rarrauna Tirmidhi sai ya kan kawo hadisi ya ce wannan hadisi ne rarrauna haka nan Abu Dawud ya kan kawo hadisi ya ce hadisin nan rarrauna ne shi yasa su ba su shartanta cewa sai hadisi ingantacce kawai za su fitar ba amma akwai wasu malaman da su a littattafansu suka shartanta cewa sai hadisi ingantacce za su fita to daga irin waɗannan littattafan ko a irin waɗannan littattafan in ka ga hadisi ka iya hukunci da cewa ai ingantacce ne ko da dai a cikinsu akwai gaskiya gaskiya kaɗan yanda za a gani in aka wato karanta littafin nan mai amfani ƙwarai na Shehu Muhammad Abdulhayy Lukunawi Al-Ajubatu al-Kamila الأجوبة الفاضلة عن الأشكال الأسئلة الأشرة الكاملة في بياني أكون مسألة دوغم بياني يومين ياكاو بياني أكل لتتفنن الندامة مثلما واندا أجي شيوا سوسن بيا كم بدا حديثي إنجا تجي ياكاو bayani akan ɗan wa'ansu hadisai kaɗan da akan samu a cikinsu wanda zai zama wata fuskar ilimin hadisi akwai magana a kansu to ina misali a nan kamar a littafi ingantacce na shugaba Abubakar Muhammad ibn Ishaq ibn Muhammad ibn Zaima wanda ce an haife shi jira ta 223 ibn Zaima ta haife shi 223 yasa a masu littattafan nan shida wanda yake kusa da shi a haihuwa shi ne Nasa'i ko Nasa'i ya girme shi ne ya girme Ibn Huzaymata da shekaru takwas ne kawai da shekaru takwas kawai amma Muslim ya girme shi wato dogon shekaru 19 Muslim ya girme shi da shekaru 19 Buhari kuma ya girme shi da shekaru 29 kuma ya wafati a hijira ta 311 shi ya sa shi ma ya daɗe a duniya cikin ba daɗe a duniya to shi littafinsa a matsayin da inganci yana bin jami'u sahih na Imam Muslim. Yana bin jami'u sahih na Imam Muslim. Wato bayan jami'u sahih na Imam Muslim a wajen inganci to sai sahihu Ibn Huzaimah. Kadiyan masa da littafin almajirinsa shi ne Abu Hatim Muhammad ibn Hibban da Ahmad ibn Hibban ibn Mu'az Busti, wato mutumin Busta. Busta din sunan alƙarya ce daga alƙaryun birnin Kabul, wato Kabul wadda yanzu take Afghanistan. To shi wannan mutumin Afghan ne, shi Busta din Afghan ne. Shi ya wafati 354. 354 ya karasa 80 ba san da ya wafati. To, sannan bayan shi Ibn Hibban a wajen inganci sai Mustadrak na Abu Abdullahi al-Hakim. Abu Abdullahi al-Hakim wanda shi ya wafati hijira ta 405. 405 wato an haife shi 321 ya wafati 405 ya samu shekaru 84 a duniya. To, amma fa so da yawa akan samu sakaci a Mustadrak na Hakim. Kai, har amma dai an samu hadisai waɗanda suke munkarai ne a cikinsa. Kai, an samu ma hadisi mawdu'i a ciki da za a yi raddinsa a cikin Mustadrak na Hakim. An faɗa abin da ya jawo haka shi ya fara haka littafin. To ya haɗu a cikin wani ya wato tsaftace shi ya fitta hadisan da ba su kai a kawo su ba. To ya kai kamar rabi sai Allah ya karɓi ransa. Ya fashe cewa rabinsa na farko ya fi inganci fiye da rabinsa na ƙarshe. Shi ya sa kuma aka sami wato zahabi, shi kuma ya tashi ya tsaya ya gyara-gyara a kan Mustadrak ɗinnan na Hakim. Duk wani hadisi da yake akwai magana ya yi bayani a kai. Sannan kuma daga baya ya tara littafi ƙarami wanda ya fitta hadisai da suke mawru'ai a cikin Mustadrak na Hakim suka kai wajen guda 100. Amma malamai suke cewa to ai an dubi girman littafin da yawan hadisan da ya tara. Littafin da yake ya tara hadisai fiye da 20,000 na an samu hadisai 100 da za a ce mawru'ai ne ai ba wani abu ba ne. Inda hadisan nasa da yawa. Hadisan nasa da yawa. To, Ibn Salahi ya ce hadisin da aka ga ba wani da ya ruwaito shi in ba shi Hakim Abu Abdullahi ba, to za a yi hukunci da cewa hadisin aƙalla yana da matsayin a ce kyakkyawa ne. Sai fa in an ga wani dalili a fili wanda zai sa a yi hukunci ga hadisin nan da cewa rarrauna ne. To, ya Ibn Salah ya ce a sannan sai kai rassin hadisin nan da Mustadrak ya kawo. In ga dalili a fili wanda zai sa a yi rassin hadisin nasa. Shi Hakim wasu suna tuhumarsa kaɗan da cewa yana ta shayyuri. Wato yana shi an ce haka maya bakin mai zurfafawa ba. Wannan ya sa wani lokacin ya karwaito hadisai wanda suka safi darajojin Sayyidina Ali. Wanda a tsarin hadisi bai kai matsayin a ce shi ya ruwaito su ba, amma saboda wannan ɗan karkata da aka samu a zuciyarsa ta sa ya kan yi haka. To, wannan magana ta Ibn Salahi ta zo ne don tafiyarsa shi da ya tafi a kan cewa a yanzu ba za ta yi wani ya zo ya ce zai dinga ta hadisi ko ta hadisi kyakkyawa ne ko ta hadisi rarrauna ne ba in ba shirowa daga magabata ba, sai dai kawai shiro daga magabata. Shi Ibn Salah yana ganin tun wajen shekara ta 500 daga hijira ko ba a samu malamin da yake ya kai matsayin ya hukunci ga hadisi da cewa ingantacce ne ko rarrauna ba, sai dai ya shiro daga magabata. To, kamar yadda shi Ibn Salahi ya karkata zuwa gare shi, wani daga malamai kamar Shehu Muhyiddin Nawawi yace a ai har yanzu a iya samun wanda za su yi hukunci akan hadisi da cewa ingantacce ko da gaba daya a cikin magabata ba a samu wanda ya yi wannan hukuncin ba ko za su yi hukunci kan hadisi da cewa rarrauna ne ko da ba a samu wani a cikin magabata ya yi wannan hukuncin ba shi ya sa bayan wani salayi sai a ga an samu malamai da yawa wanda wasu hadisan da da can ba wanda ya ce ingantattu ne amma su suka yi hukunci da ingancinsu kamar Jimiyadi Hafizuddin Yadi wanda yake malami ne fitacce a ilimin hadisi an yi shi ba 600 ya wafati ne wajen 750 to akwai hadisin ba'u zamzama ima shuriba na ku Jimiyadi ya hukunci da cewa na hadisin ingantacce ne da ya bincike a kansa a ƙarshe yace in dai an bi tsarin ilimin hadisi to za a tabbatar da cewa hadisin nan ingantacce ne to ya kaga kenan wanda bayan Ibn Salahi ma ya zo tunda Ibn Salahi ya wafati ya hijira ta 600 ne da 43 643 haka nan an samu ta ke yi ne soke wanda malami mujtahidi wanda ya hukunci da cewa hadisin da aka ruwaito man zara kabari wajen lahu shafa'i hadisi ne ingantacce yadda cewa a malaman da suka gabata gaba daya ba samu wanda ya ba hadisin wannan matsayin ba amma da ya bincike akan hadisi ya kawo hanyoyin da suka yi da hadisin ya zo ya ce to in dai an bi tsarin ilimin hadisi dole a ce hadisin nan ingantacce ya sa hadisin nan lallai ingantacce ne to haka dai an ta samu irin wannan malamai daidaiwan malamai wanda Allah ya hore musu matsayi a sanin hadisi wanda suka yi hukunci da inganta wasu hadisan wanda wato su hukunci da inganta wasu hadisan wanda da can ba samu malaman da suka yi hukunci haka ba kamar ga Ahmad ibn Siddiq al-Kumari malamin nan da ba a daɗe can da yinsa ba bai fure shekaru 50 ko da kaɗan da wafati ba a ga akwai hadisai da magabata gaba ɗaya ba a samu wanda suka inganta su ba amma shi ya yi littattafai daban-daban wanda a ciki ya tabbatar da cewa hadisan nan ingantattu ne kamar hadisin raja'ana min al-jihad al-asghar ila al-jihad al-akbar to ya yi littafi musamman ya kawo hanyoyin da hadisin nan ya bi ya ce matuƙa kuma za a yi aiki da tsare-tsare na ilimin hadisi ai lalle za a tabbatar wa da hadisin nan matsayin cewa ingantacce to yin haka wannan kawai na biyu ko shi ne maganar da ta fi kyau ta fi zamowa ka babba ta fi rinjaye shi ya sa ka yi hukunci a nan inda duk ka ga wani hadisi a mustarrak wanda wani bai ciro shi ba to ka yi hukunci da abin da bincike ya bada kai zuwa gare shi inda ka kai matsayin kai binciken don kai binciken ka ya nuna ma ga matsayin hadisin ka ba hadisin wannan matsayin Ibn Hibban al-Busti bai saka shi ba a littafinsa ba kamar yadda Iraki ya faɗa ba ne shi Iraki yadda ya kawo magana a kai sai zama yana nuna kamar Busti yana da sakaci kamar tafiyar su ɗaya da Hakim alhali ko ba irin tafiyar su ɗaya ba Busti shi kan bai sakaci ba abin da yake akwai shi sharadinsa yana da sauki so da yawa kamar wanda yake masturul hali sai ya ce a yi hadisinsa a karba sai ya ce hadisin wannan ai a karba wasu da yawa ko daga malamai suna ganin masturul hali mutumin da yake an samu mutum biyu ko fiye da biyu sun yi ruwaya daga gare shi amma ba a tabbatar da matsayinsa ba a adali ne rajibi ko kuwa akwai magana a kansa da cewa wannan hadisin sa ba a karba ba amma shi ne ibadar da suke tare da wayansu tsararrun malamai suna ganin kamar sa hadisin sa ai a karba saboda asali a cikin musulmi ya yi zama adali asali a cikin malamai su zama masu kiyayewa to hakika ko ya cika da sharadin nasa hakika ya cika da sharadin nasa to Thank you.